wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu daman duba su gaba ɗaya, to zan rika ba da fifiko ne ga tambayar da na san tana da alaka da darasin da aka yi, ta yadda idan na biyo su a jerance ko da ban karasa su gaba ɗaya ba, na iya rike wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba, amma wanda ba su shafi darasi ko ba zan ansa su ba sai in ba tambaya ko ɗaya sai su, sannan in lokaci ya cika ba a ƙare su ba, ba wani baki na cewa nan gaba zan yi bayani a kansu, sai dai in an zo darasansu kuma a yi, saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga mawdu'in mu shiga wani abu daban, dan saboda tambaya ita take zama cikon darasi, wani lokacin mutum zai iya faɗin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin fili. Kowa idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka, to menene hukunci akan haka? Ka gane mutum na aikata shirka, abinda za ka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka, saboda galibi mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka ce. Aikin da ke kanka a wannan lokaci sai kai masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka, ba ta hanyar rigima ba. Kar ka ce masa kai mushriki ne, idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka bane, ba rigima za ku yi ta yi yanzu ba zai taɓa fahimtar ka ba kuma. Ya kamata ka fahimci wannan. Akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi, ga ki abin shirka ne amma annabi bai ce masa shirka bane ba. Ga sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ija Allah na zata anwatin kamalahum zatu anwat. Wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan littafi. An fito yakin Hudayn. Hadisin Abu Waqid al-Laythi yace daga cikin mu akwai sababbin shiga musulunci, sai suka ga kafirai na daukan makamansu suna ratayewa jikin wata itaciya, da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki. Sai su sababbin musuluntan nan suka cewa annabi, ija Allah na zata anwatin kamalahum zatu anwat, mu ma samar mana wata bishiya da zamu rinka rataye makamanmu kamar yadda kafirai suke da irin ta, mu ma dan mu ci nasara. Kaga sanya rataye makami jikin bishiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene? Shirka ne. Amma suka faɗa annabi cewa yi mana haka mu ma. Annabi bai ce ba shirka kuke, sai ce inna hasunan laqad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Annabi ce kun mutafarkin wanda zai gabace ku, abinda kuka faɗa shine kwatankwacin abinda banu isra'ila suka ce da musa yayin da aka tsamar da su daga sharrin fir'auna, sun biyo ta wani kauye sai ga waɗansu mutane na bautar gumaka, sai suka ce da annabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, mu ma samar mana waɗansu ƴan gumaka da zamu rinka bauta musu kamar yadda wannan ƴan kauyen suke da gumakansu. Sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun, ku har yanzu jahilai ne, bai ce ba ku mushrikai ne, bai ce ba innakum qaumun mushrikun, sai ce innakum qaumun tajhalun. Haka annabi Muhammad bai cewa sahabbansa ku mushrikai bane ba, sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne yasa suka yi wannan. Da haka idan mutum yayi shirka ka san musulmi ne, karraba ba ma guje ba, amma ga shi na waɗansu ayyuka na shirka, to ba ka ce masa kai mushriki ne, abinda za ka kira shi ku zauna da shi kai masa nasiha, wani abin nan da kake fa ga matsayinsa, bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da za su kai ka ga shirka. To da haka ka ja hankalin mutum har ya fahimta, ta hanyar nuna masa ayoyin Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗakar da shi da sauransu, da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi. Wannan duk aikinka ne idan har Ubangiji ya shirye shi. To irin ladan da kake da shi yana da tarin yawa, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin da'af, kuma ba a gajiyawa dan kai yau yaki, baya hana gobe ka maimaita, bayan sati ɗaya ka maimaita, kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na buƙatar rayuwa. Wannan duk zai sa fahimci gaskiya. Kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna, ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci, wa musuluncinsa bai yi ba ko sunnarsa ba ta yi ba. Duk wanda ya fahimce ka ba ya fahimci addini ba daidai ba. Ka duba Abu Sufyan, ka duba Safwan ibn Umayya, an zo yakin maka, an bude maka, annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira. Abu Sufyan din fa bai musulunta ba, amma saboda hikimar kira ta annabi Abu Sufyan na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu, sai ji ana cewa wai wanda ya shiga gidansa ma ya tsira. Annabi na bada shela da babban murya, man da kala dara Abu Sufyan fa huwa amin. A'a, sai yake mamaki, duk da haka bai musulunta ba, aka kama shi a matsayin ribatattun yaki aka tafi da shi har wajen yakin Hunain. Waɗansu sun ce a hanya musulunta, waɗansu sun ce a da aka je Hunaini aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa. Sai a ware raƙumai kaza 10-20, sai annabi ce a ba Abu Sufyan. A ware waɗansu, annabi ce ku ƙara Abu Sufyan. Aka ba Abu Sufyan, Safwan bin Umayya shi ma aka ba shi raƙuma, a ba shi 10, a ƙara 10, sai da aka ba shi kusan raƙumi 100 a wannan yinin. Yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi, yace amma bai gushe bai yana min kyauta har sai zan ji na fi kowa kaunarsa. Da ƙarshe sai ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saboda haka ko wanda sai da yayyafi zai shiga addini, to sai a masa yayyafin. Ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka ce imaninsa ka imanin Abubakar, ba zai yiwu ba. Wane shi ko ya daɗe ma cikin ai ba zai samu ba. To ba yanda za a yi ka ce mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna, a karatu yau da gobe ke sa ya nuna. Kai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna, karatu yau da gobe zai sa ka nuna. Kyale shi shigo ko don kuɗi din ne, amma kar ka kyale shi da jahilci, sai ka koyar da shi, karantar da shi, da faɗakar da shi, shi zai sa ya shigo don kuɗi, amma da ƙarshe sai niyya ta canju. Haka ake bukata a musulunci. Saboda haka ko da mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene dan ka jawo da shi suna ya halatta. Ko mutum na cikin kiristanci ko yahudanci da kyauta da menene da bashi aiki yasa har ya shigo musulunci, duk ya halatta. Kar mu dauka wai wa'azi kadai ke shiryar da mutane, akwai wanda sai an ba su kuɗi. Lokacin da annabi ya wannan rabon raƙuman ga su Abu Sufyan da su Safwan ibn Umayya, manyan sahabban majalisa suka rika cewa yaya gashi mu mun zo da mu aka yi balahira aka je ina amma za a zo a raba raƙuma ba mu, sai annabi ya tara su. Yace yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkarar su da ƙauyen su da garken raƙuma, ko ku koma da annabi cikin garin ku, wanne bi muku dadi a ba ku raƙuma ko ku tafi da annabi ungar ku. Sai suka fashe da kuka da murna da dadi, ba abin da yafi wannan dadi ayi. Amma da ko sun damu haddan da daga cikin suna cewa waqad kuntu fil harbi zatu dura'i falam uta shay'an wa lam umna'i, ganna zaman ni ne bar dai a wajen yaki, amma gashi an zo rabon ganima, ni ba zan ce an bani ba, ba kuma zan ce an hana ni ba, wato an ba shi dan kadan kenan. To dan haka aikin ka shine fahimtar da dan uwanka musulmi da yake cikin shirka dan ya gane, fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana. Idan an ce hikima ba ana bukatar laushi ko da yaushe ce da hikima ba, a'a, istiqdamil uslubil munasib fil makanil munasib ma'a mura'ati zarfin zamani wal makan, dole wannan shine hikima, ya kasance ka yi amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace, to shine hikima. Wurin da ya dace ayi zafi sai ayi zafi, hikima kenan. Wurin da ya dace ayi sanyi sai ayi sanyi, hikima kenan. Wurin da ya dace ayi kyauta ayi, hikima kenan. Amma dan sai su fahimci hikima shine kullun a lallaba, ba haka bane ba. Akwai wanda sai ka budauta zai fahimta, akwai kuma wanda baya bukatar budauta, a hankali yake bukata, baya jahilci abin fadakar da shi zaka yi. Wancan ko malami ne, daga kai sai shi a soro sai ka bude masa wuta, ya san gaskiya ya kauce masa da gangan, baya bukatar lallashinsa. Amma wancan ko jan shi aka haka ba shi addini a birkice, ba wani rigima da zaka yi, ko ya taso da fada sai ka nutsar da shi. Haka ake bukata, wannan shine hikima. Shi ne tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makan, kowane gari da yadda ya dace kaiwa mutane magana, kuma kowane gari kila akwai ilimin da ya shahara, akwai lokacin da ilimi kaza zai shahara a wuri kaza, duk ilimin ka in baka san wannan ilimin baka zo garin kai ba malami bane ba. Idan sun zo karatu karka dauka wai wannan karatun ya kawo su naka din, a'a, wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba. In har ka san shi to ka iya ba su sabo sai, da in baka san shi ba za su taba yarda ba. Yanzu in ka samu taron haka zai kai ta jan muku tasar kai menene ta za su yi aya, wannan koran Qur'ani ne mutakar baka jan aya daidai. Amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa karshe za a yi kabbara ko ba san me kace ba. Yanzu an yi da duk abin da zaka faɗa. Yanzu an ka tarar da gari haddan Qur'ani tafiyalwa a garin ma hadda ta san shahara, to yanzu to ka kware a Qur'ani. Da an jima duk abin da yake san aya ɗaya ka jawo biyar in ka san su, to za a rikice da kabbara kuma za a yarda da abin da zaka faɗa. Amma mutukar ka zo ayoyin ba sa jawowa, kana aya tana jinka, ba za ka yi labari ba. Ina son karin bayani game da yadda kake jiwa wai Ubangiji na da hannaye guda biyu. Ba ni da karin bayani sama da wanda na faɗa. Na kawo maka aya cikin suratul Maida. Ubangiji ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula. Yahudawa suka ce wai hannun Allah marowaciyar hannu ce. Sai Allah ce gullat aidihim. Wannan munin addu'a ne gare su. A nan gurin ƙarya suka yi iri biyu. Ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai rowa. Sai Allah ce gullat aidihim, mummunan addu'a ce wannan a kansu. Sai ce bal yadahu mabsutatani, ba hannu ɗaya ba gare shi biyu ne kuma biyan masu kyauta gaba ɗaya. Yunfiqu kayfa yasha, yana ciyarwa yadda ya so. Don haka ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce yayi baccin ba. Can ƙarshe ya ce da daddare yana kimfaɗa hannunsa don wa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa, da rana yana kimfaɗa hannunsa don mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa. A kowace ƙofa a buɗe take. Yunfiqu kayfa yasha, Allah ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu. Ya tabbatar yana da yamin kuma la'akadna minhu bil yamin wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini. Abinda ake cewa shine dole ka yadda yana da hannaye guda biyu, sai dai shin irin naka irin nawa ne? A'a, yaya suke? Ba wanda ya sani sai shi. Yaya siffar su? Yaya girman su? Launin su? Yaya suke? Duk wanda ya ce ba ga yadda suke ƙarya yake, dan Allah bai faɗi yadda suke ba, amma ya ce akwai su. Yanzu abin da yake wajibi a kanka a kaina mu yadda akwai su. In matambayi ya ce yaya suke, sai mu ce wannan Allah kuma bai sanar da mu ta hanyar wahayi ba. Amma in muka kore muka ce babu su, yanzu kenan mun yi jayayya da abin da ake ya ce akwai su, mu mun ce babu su. A antum a'lamu am Allah, ku da Allah din waye ya sani? Shi ya ce akwai, ku kun ce babu. A antum a'lamu am Allah, can a wani wurin sai Allah ce wallahu ya'lamu wa antum, shi Allah sai sani, amma ku ba ku sani, me ku ba sani ku kuwa? Da haka dole ku tsaya akan abin da ya baku labari akai. Ya ce akwai, dole ka yadda akwai, amma bai faɗa ma siffar su ba, bai faɗa ma girman su ba. To wannan sai ka yadda baka san siffar su ba, baka san girman su ba, ka jahilci haƙiƙanin su, amma ka yadda akwai su. Ai anan gidan duniyar ka ma za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi, amma baka san haƙiƙanin sa ba, tunda baka taba zuwa ba, ko a hoto baka taba ganin sa ba, amma tunda an baka labari ka yadda me akwai shi. Yaddarka akwai shi, baka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba, tunda ban taba zuwa ba, sai ce kaga jahili. Idan baka taba zuwa ba kuma shi ne sai zanto ba za ka yadda ba? To haka ba za ka ce yo ai ni ba zan yadda Allah na da hannaye ba, tunda ban san su ba ta hanyar ka, sai a ce wannan kuma ya zama shirme kenan. Ku gane cewa ka'ida muhimmiya Ibnu Taymiyyah ke faɗa, yake cewa al kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati. Al kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati. Me ma'anar wannan magana? Ma'anar wannan magana yace magana game da siffofin Allah reshe ne na magana game da zatin Allah. Magana game da siffofin Allah reshe ne na magana game da me? Zatin Allah. Yanzu kowa ya yadda Ubangiji yana da me? Zati. Amma shin zatinsa irin naka ne, irin nawa ne, irin nasu ne? Za ka ce me? A'a, saboda me? Laisa ka mislihi shay. Wannan shi ne hujjar da ka dogara da ita. Ka yadda akwai zatin, amma nan take kuma ka yadda ba irin na kowa ba ne, naki ne shi kadai. To kuma dole ka yadda da reshe shi ne me? Ka yadda dole yana da siffofi. Kamar yadda ka yadda yana da zati, ka yadda yana da siffofi. Kamar yadda ka ce zatin ba irin na kowa ba ne, to haka siffofin ba? Ba irin da kowa bane ba, shine maganar. Amma idan kace ka yadda akwai zati amma kuma baka yadda da sufofi ba, matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugulan zatin da bata da sufa. Ko dan adam ne kace na yadda akwai mutum gashi sunan shi Zaidu, amma baya da hannu, baya da kafa, baya da kun, baya ji, baya gani, baya magana, baya kaza. Yanzu dan Allah wannan yaya kai da shi kenan? To sai ka ce Allah yana da zati, don baka iya cewa ba ya da zati. amma baka daina magana ba, baka daina ji ba, baka daina gani ba, baka daina iya san abu ba, yana iya kin abu ba, baka daina bayarwa, yana hanawa, yana da hannu, yana da duk abin da ka ce duk baka yi da wannan ba, ka tabbatar da gundugulan zati da ba ta da sukobi. Yaban Allah kai ko kushe shi kai, ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na sifa ka rushe wani bangare, sai ka ce na yadda Zaidu yana da zati amma hannu ɗaya gare shi ba biyu ba, kafa ɗaya gare shi ba biyu ba, kunne ɗaya gare shi ba biyu ba, ido ɗaya gare shi ba biyu ba, ka tabbatar da wani sashi ka yi me, ka rushe wani sashi. Yabansa kai ko kushe shi kai, tawaya ka tabbatar masa. To haka ne wanda suka sai yadda da sufofin nan guda bakwai, sun yadda da kudura, sun yadda da irada, sun yadda da as-sam'u, sun yadda da al-basaru, sun yadda da al-kalamu, sun yadda sufofi guda bakwai sun yadda da su, amma ba su yadda da sauran ba. Kaga sun tabbatar da wani sashi, sun yi mai sun rushe wani sashi. To da wata hujja ka tabbatar da wancan abinda ka faɗa wajen tabbatar da wancan, shine za a kafa ma hujja da shi wajen tabbatar da sauran. Dai idan ka ce na yadda yana ji, yana gani, yana magana, amma ban yadda yana da hannu ba, ban yadda yana da irada, ban yadda yana da mahabba ba, ban yadda yana da sifa ta al-ghadab ba, ban yadda yana da kaza ba, ban yadda, duk ka rushe sauran, amma ka yadda da as-sam'u, da al-basaru, da al-kalamu, da al-iradatu, ka yadda da waɗannan, sai ce da kai to shikenan, ka yadda yana ji, ka yadda yana gani, me yasa kake yadda cewa yana da hannaye kamar yadda ya tabbatarwa kansa? Sai ka ce da ni to ai hannaye sifa ne na dan adam, idan nace yana da hannaye na siffanta Allah da dan adam kenan, dan haka na kiyarda in yi haka. To ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani, kuma Allah ne ya faɗa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira, kuma inna allaha kana samian basira, shi ma dan adam yana ji yana gani. Yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani, ka kwatanta shi da dan adam, dan haka sai ka kore masa ji, ka kore masa ganin, dan kar ka kamanta shi da dan adam. Sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ne, ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne. Jin dan adam yana da iyaka, abin da yake kusa yake ji, in yayi nesa baya ji. Ganin dan adam yana da iyaka, abin da ke gabansa yake kusa ke iya gani, amma abin da ke bayansa ko damunsa baya iya gani sai ya waiwaya. Amma ganin Allah ko ina ne, jin Allah kuma yana jin komai ne. Yadda yake jin sautinka, haka yake jin motsawar kifi a ƙarƙashin teku, haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo, haka yake jin tsuntsu a sama, haka yake jin mala'iku a ko'ina, haka yake jin ƙaran fadowar kowane ganye da ke saman kowace bishiya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Sai in ce yawwa, haka nake so ni ma. To ni ma na yadda da wannan daɗi a kanka, na tabbatar masa da hannaye da kamar da tabbatar kansa, amma ba irin nawa ba, ba irin naka ba, ba irin na kowace halitta ba, samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sanin yadda yake, yadda kai da jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji, ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani, maganarsa ba irin ta dan adam bace ba, har yana magana kuwa wa kallamallahu Musa taklima. To haka din na tabbatar masa sufofin da ya tabbatarwa kansa, amma ba irin na dan adam bane. Ka'idar ni da kai dai iri ɗaya ce, laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya. Duk ka'idar ɗaya ce ni da kai. To sai yaya yanzu ni da na tabbatar da sauran ba da son zuciya na tabbatar ba, da aya na dogara, da hadisi na dogara, kai da ka kore su da me ka dogara? Ka ce ba ya da hannu, sai na ce to me yake nufi da bal yadahu? Sai ka ce ai kudura yake nufi. Daga ina ka samu wannan fasaran? Daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabi ko tabi'ai? Kai shiru har duniya ta tashi ba za ka iya kawo min wani sahabi ko tabi'i ba, ba ma annabin ba, da ya fasara ayar da haka. To waye maka wahayi? Dole kai tsuntsu. Shin cikin musulman da suka rigaye ka annabi ko sahabi ko tabi'i ko tabi'in, akwai wanda ya fasara ayar a haka? Za ka yi shiru? Dole ka ce akwai ko babu? In ka ce akwai, zan ce a ina? a Bukhari, a Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, cikin Muwatta'in Imam Malik, Muslim, ba za ka taba kawowa ba har sai da kuma ya fita daga cikin kofar allura ba ka kawo ba, har sai ranan da jaki ya kaho ba ka kawo ba. To dole ka ce eh ko babu, idan ka ce eh akwai zan ce kawo, to ka san babu, sai ka ce a ba wani sahabi da ya rigaye ni, to waye ya rigaye ka? Dole kila ka ramo wani malami, malami ka ce ai malam wani a cikin tafsiri kaza, ce kaza malam wani, sai in tambaye ka da malam wanan nan da ka ambata a ɗauke shi a sa sikeli, ga sahabbai, ga annabi, ga tabi'ai, ga tabi'ut tabi'ina a sa sikeli, waye fa wani tsoron Allah, waye fa wani ilimi, waye fa wani sanin abin da za a siffanta Allah da shi, shi wannan malamin di ya fi su ko su ne suka fi shi? Idan yace ya fi su, kaga ya zama mahaukaci, ba zan tsaya in ci gaba magana da shi ba, kuma ya zama wani iri daban, ba abokin magana bane, tababbe ne, yana bukatan a sa shi a turu. Dole yace sun fi shi, to tunda sun fi shi, ka sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'a da tabi'ut tabi'ina, ka kyale wannan malami. Ya yi kuskure, Allah ya fi masa, ni da kai mu taru mai masa addu'a, amma mu kama abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai da tabi'a. Wallahi in kai haka an huta, ba malamin da za ka yi wa haka, wallahi sai ka kai shi bango, ya rasa inda zai sa kai shi. Shi yasa da suka san za ka yi wannan tambaya, sai suka rufe kofar tambaya. Yanzu yadda za mu tsaya ku tambaye mu, ku more, ku rubuto wani ma har da bakar magana, ai ko mun laushin magana ba za ka tambaye malamin ka ba, yana can wancan sashin ɗaya sashin, in ka san a bangaren hannun hagu yake, wallahi ba za ka tambaye shi ba. Dama shi ya rufe kofar tambayar, ya ce duk wanda ya ce wake shi sa dan me, to ba zai rabota ba har abada. Aka ce wa sallimil amra lahu la ta'tar wa law bi isyanin ata idan qur, yace sallama masa gaba daya, karkace dan me ko sabo yayi kalaki, kai dai bi shi haka irin tarbiyyar da suka bayar kenan, dan karka tambaye su, san in ka tambaye su zaka kure su, in ba tsoro ba su bude filin tambayoyi mana, wallahi ba za su iya ba, sun san za ka kai su bango, su bude filin tambayoyi kuma su baka hujja, amma ba za su kai labari ba, sai dai ka kasance a gaban su kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ta, ba za ka taba kai labari ko ba za ka fahimci addini ba, kai ce kana 40 kana bauta a karkashin sa, ba za ka fahimci addini ba, kuma duniyar da baka samu duniya baka samu lahira ba, dan yana mutuwa duk tsufan ka ba kai ne zaka zama halifan sa ba, sai wa dan sa, ma'ana kai kamar an halice ka dan ka zama bawan gidan, uban tun yana saurayi kake karkashin sa, kake masa bauta, kake masa hidima, a gaban ka aka haifi ƴaƴan, ka dauke su suka yi maka fitsari, suka yi maka kashi, suka yi maka amai, ka katse musu majina, uban ya mutu kuma su zo kuma, wai kuma dole ka bi su suma, kai bawan gidan ne wai, kamar da Ubangiji ya halice su dan su yi shugabanci da shehinai, dama an halice su dan wannan, kai kuma tun da aka halice ka an halice ka muridi, ba yanda za a yi ka ci gaba kai ma ka zama shehi. Akwai adalci a wannan? Tilka idan kismatun diza, ina ga sai mu dakata a haka, sauran tambayoyin nan da suka rage mun a hannu za mu tashi a kansu a darasi na gabatar da dinsin safi tauhidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.